Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Assalamu alaikum mai sauraro, ina maka maraba da zuwa shirinmu na musamman, shiri inda muke kawo labarbaru da kuma sakonni masu kawo ginuwa a ruhaniya. A yau muna da fili domin idar da sakonnin gaisuwa zuwa ga mai sauraro. Sa'an nan kuma kar a manta Pastor Audu shi ma yana shirye da guziri domin rayuwa. Sai mai sauraro ka matso kusa domin ka samu ginuwa da waɗannan guzirin. A cikin shirin kuma muna da fili don sujada tare da Pastor Solomon K. Boyi. Mai sauraro, shirye-shirye da muke tafiye da su kenan, kuma kar a manta muna da fili domin waƙoƙi. Sai a bi mu a hankali. Ni ne jagoran shirin, sunana Ishaya Zakariya, ina maka maraba da zuwa. Yana idar da sakonnin gaisuwa zuwa ga iyali na halin karga, wato iyalin gaba ɗaya, kamar shi Esbon halin karga da uwar gidansa Ladi. Ina kuma gaida Malama Ronas halin karga da kuma Malam Kiliobas Kili, duka daga Gombe. Muna fata kuna tare da mu a shiri na yau. Malam Apollo da Dogara Labatek a sabon layi Kaltungo, muna fata kana tare da mu. Malam David halin karga ga sakon gaisuwarka tare da kuma Simon halin karga a OG Estate a nan Gombe, muna fata ana tare da mu. Ba zan manta da matarka Mary ba, sakon gaisuwar mu zuwa gare ku. Pastor Abel da uwar gidansa Naomi a Nasara a nan Gombe, muna fata kuna tare da mu. Captain Victor Daniel Karga daga Transcorp Hilton Abuja, mun gaishe ka. Ka gaida mana matarka Belinda. Mama Alheri Habila Ngalaba daga Gombe, duka muna fata kuna tare da mu. Ina gaida Malam Haruna Daniel Karga da matarka Roots, muna fata kuna tare da mu. Ina gaishe da Malam Mande Milo daga Kolargu a Kaltulgo, muna fata kana tare da mu. Magdalene Moses daga Gombe da Malam Dan Lameni a Gombe, muna fata kana tare da mu. Sam Ilya Karak daga Gombe da iyalinka duka, ka gaishe mana da su, muna fata ana tare da mu. Malam Daniel Bichim Karga da naka iyalin kuma daga nan Jami'ar Babcock a Elishon Remo a Jihar Ogun, muna fata kai ma kana tare da mu, muna gaishe ka. Daga nan kuma Gombe zan wuce zuwa Jihar Kaduna, inda zan idar da sakonnin gaisuwa zuwa ga mutanen Crossing a Katul jihar Kaduna kamar Malam Yunana Beatrice daga Anglican Church Crossing Katul muna fata kana tare da mu. Malam Ishaya Timothy da Gora Madaki Yahaya da Malam Zakaria Daria duka daga Crossing Katul a jihar Kaduna muna fata kuna tare da mu. Ba zan manta da Malam Danjuma Magaji JP ba daga cin Katul fa a karamar hukumar Kiciya a jihar Kaduna mun gaishe ka. Malam Titus Didam daga Equa Church a Kano mun gaishe ka a shirinmu na yau. Malam Josiah Habu Kato daga Maraban Rido a Kaduna muna fata ana tare da Adventist World Radio. Zan gaida Malam Habila Bosan da kuma Sergeant Marcus Didam duka daga Angwari Mi Baju a Kafancan jihar Kaduna muna fata ana tare da mu. Har wa yau daga nan Kafancan ina gaishe da Hakimi Musa Barde, Hakimin Amere Kaninkon da kuma Dattijo Bulus Sarkin Noma da kuma Dattijo Thomas Kibon duka daga SDA Church America Ninkon a jihar Kafancan muna fata ana cikin koshin lafiya ana kuma sauraron mu a shirinmu na yau. Daga nan kuma zan ida da sakon gaisuwa zuwa ga mutane na Maya Lope kamar Baba Elam Didore muna fata kana tare da mu da Malam Abba daga Donada a karamar hukumar Lau a nan jihar Taraba. Daga nan Donada ina gaishe da Abasu Albath Commander Hakuri Ironsi da kuma Peter duka muna fata kuna tare da mu. Har wa yau ina nan a karamar hukumar Lau a ƙauyar Bujum inda zan gaida dan uwa Emmanuel Dauda Katita Ethan Asabar Irmiya Thomas Dogar Ethan Power duka muna fata kuna tare da mu. Alkawali Bako daga Didango muna fata kana tare da mu. Honorable Dishon Estefanus daga Yazeni muna gaishe ka. Pastor Dennis Lazarus daga Katara muna gaishe ka muna fata kana tare da mu. Dan uwa coach anan Maya Lope ga sakon gaisuwar ka. Pastor Ayuba daga Four Square Gospel Church a Maya Lope muna fata ana tare da mu. Malam Ali Talla daga Maya Lope mun gaishe ka. Yori Watakila daga Nanzo muna fata duka kuna tare da mu ana kuma cikin koshin lafiya a shirinmu na yau. Pastor Haruna Ula Hosea daga SDA Church Maya Lope mun gaishe ka da masu sauraro duka da ke SDA Church a Maya Lope muna fata ana tare da mu a shiri na yau.
Kai, ko ka samu labari?
Labari me?
A'a, baka sani ba.
Da akwai wata tasha mai yada sakonni domin cetonka.
Aha, ai mun saba jin irin wannan tashoshin a cikin gari.
To, da ka taka ji.
Wannan tashar ta musamman ce dake dauke da sakonni, wake-wake da shirye-shirye domin gettaka da iyalanka don sauraron zuwan Yesu na biyu.
Adventist World Radio.
Muryar bege don kowa.
Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, bukatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, sai a rubuto mana ta wasiƙa zuwa ga adireshinmu. Adventist World Radio, jakar gidan waya 21244 Ikeja, Lagos, Nigeria. Ko kuwa a tura mana da saƙon text zuwa ga lambarmu 08026243463. Zan sake maimaitawa 08026243463. Za a kuma iya tura mana da sako a dandalinmu na Facebook a Adventist World Radio Nigeria. Adventist World Radio Nigeria. Ko kuwa ta sakon email zuwa ga adireshin mu awrnigeria@yahoo.com. Mai sauraro sai mun gan sakonka. Domin shiri na biye za mu saurari dan uwa Gashon Kakui da wakarsa da ke gayyatar mu da cewa sai mu zo. Bayan nan Pastor Solomon K. Boyi zai kawo mana sako a shiri domin sujada. Mai sauraro sai ai kokari a bi mu a hankali.
Barka da kasancewa a wannan sa'a na sujaida. Za mu yi karatu a cikin littafin Ibraniyawa. Ibraniyawa sura 2 ayan 1 zuwa 3. Ayan Allah yana cewa, domin wannan fa ya kamata mu dada maida hankali musamman ga abin da aka ji, domin kada mu zakuda. Gama idan magana wanda aka fadi ta bakin maleku ta tsaya tambatacciya, dukan takar shari'a da kin jin magana kuma suka sha sakamako mai dacewa, kaka za mu sira mu idan mun kyale ceto mai girma haka wanda aka fara fadin sa ta wurin Ubangiji, kana aka karfafa shaidan sa a gare mu ta bakin wadanda suka ji. Dan uwana, za ka yi magana da Pastor Solomon Kebo yi ne, sannan kan magana mu yana cewa tsira daga wurinka ne ko kuwa kaka za mu tsira. Bari mu yi addu'a. Ubangijin Allah, ka ba mu ganewa cikin kalmominka, yadda maganarka ya shiga cikin zuciyarmu, mu yi amfani da shi don mu samu rai madawami wanda kana shiri domin mu, cikin sunan Yesu shi ne macetonmu. Amen. Ya mai tsauraro, ko ka ji wannan kan magana? Sira a wurinka ne. Sira daga wurinka ne. Bisa ga inda muka dauki karatunmu, abin ya damu manzo Bulus bisa ga rayuwar mutanen Ibraniyawa, sai ya yi musu tambaya. Ya ja hankalinsu a aya na fari, yana ce musu, domin wannan fa ya kamata mu dada maida hankali musamman ga abin da aka ji, domin kada mu zakuta, ma'ana domin kada mu hallaka. Sannan a cikin littafin Ibraniya wannan sura 12 aya 25 zuwa 29 kada mu fasa jin wanda ke magana domin Allahmu wuta ne mai cinyewa dukan bakacin mutun da baya jin magana idan ka haifi da kangararren da wanda dukan mutane sukan ce da dannan tert tert wannan dan baka kan ji dadi a matsayin uba baka kan ji dadi cewa kana da yaro ba shi yasa manzo Bulus a matsayin sa shugaba da ya ga rayuwar jama'a ya ga rayuwar mutanen Ibraniyawa sai ja hankalin su yana cewa domin wannan fa ya kamata mu dada mai da hankali akan kalmomi na Ubangiji Yesu da muna jin su kowanne rana wato wazazzuka da muna ji a cikin ikkilisiyunmu wazazzuka da muna jin su a gidajenmu wazazzuka da muna jin su a gidan radio wazazzuka da muna jin su a talabiji da shauransu har ma muna iya karantawa a majallu muddada mai da hankali a kansu domin akwai tsakoni na bege akwai tsakoni na jan hankali ta wurin ababen da kake yi shi yasa na ce maka tsira daga wurinka ne tsira daga wurinka ne a aya na uku sai manzo Bulus ya ja hankalinsa cewa kaka za mu tsira mu idan mun kyale ceto mai girma haka wanda aka fara fadinta ta wurin Ubangiji kana aka karfafa shaidansa a gare mu ta bakin waɗanda suka ji Yesu da kansa da ya zo duniya ya yi rayuwa na shekara uku da rabi yana wa'azi yana zuwa kauyuka da birane har cikin ikkilisiya ya yi wa'azin nan ya tafi zuwa sama cikin littafin Mata sura 28 aya 19-20 ya sake bar ma almajiransa wannan magana wato kai kenan da ni dukkanmu almajiran Yesu ne ya bar mana wannan magana cewa mu shiga cikin duniya mu almajirantar da mutane mu gaya musu cewa bisharar nan da Yesu ya yi su yi rayuwa da shi domin samun rai na har abada ya kai mai sauraro ko ka gane cewa a ayan da muka ta dazu Allah mu wuta ne yana cinye waɗanda sun kasa ji sai ya kara muka cikin tafin Luka sura 10:16 zuwa 18 Yesu ya ce wanda ya ji ku ya ji ni idan ka tafi da wannan sako kana shelan idan mutane sun ji ka sun ji wane ne sun ji Yesu idan mutane sun ki ji fa sun ki jin wane sun ki jin Yesu domin Yesu karan kansa yana da sakamako ga waɗanda sun ji shi yana da kuma sakamako ga waɗanda suke jin Yesu sakamakon waɗanda suka ji Yesu shine rai na har abada sakamakon waɗanda suke jin Yesu shine hallaka ta har abada to kai bani tambaye ka kana so ka kasance a wannan duniya dindindin har abada abadi ne ko kuwa ka zo wannan duniya zaka so ka kasa rayuwanka tare da Yesu rayuwa ta har abada abadi domin aya ya koya mana cewa waɗanda sun karbi Yesu a matsayin mai cetonsu wanda sun yarda da bisharin Yesu suna da rai na har abada abadi dan uwana mai sauraro ya ke mai sauraro ki zauna a nan da kike jin radio nan yaya rayuwanka yake yaya rayuwanki yake ana kuka da ke a cikin angonku mijinki fa yana kuka da ke yayanki suna kuka da ke makwabta me suke ce da kai me suke ce da ke rayuwar kai da ke a cikin ikkilisiya ko kai irin mutumin nan ne da an gaji da shi a cikin gari har ma ana so ya mutu irin mutumin nan ne da an gaji da shi a cikin gari in nan ji labari ma yana ciwo mutane suna fata ne ana ta addu'a ne domin ya mutu saboda ya da mutane rayuwarsa yayi kamari yayi kanta mutane ma sun kishi ba sa son su ga baki daya a cikin wannan gari dan wana ka tuna ko da dukan duniya sun kika Yesu yana son ka domin ya zo ya muta kan gice domin ka ba zai so mutuwar sa zama banza ba shi yasa yana jan hankalinmu a wannan lokaci a cikin tafi Isha sura 10:13 Ubangiji Allah mai fushi ne fushin Ubangiji da sammai da duniya za a girgiza su za a zakutar da ita daga wurinta ka san cewa inda kake zama ma in Yesu ya zo yau zai zakutar da shi zai girgiza wurin in Yesu ya zo yau kai da inda kake zama da takaman ka cikin wannan duniya za ku kare ga baki daya amma cikin littafin Yohanna ta fari sura 1 aya 9 wannan ita ce babbar kyauta babbar albishir da nake so in bar maka ko da zunubanka sun lallace ka zo ka furta su in ma kana gani an kirka ne saboda rayuwanka kana sata ka damuwa ta mutane kai na da maita kana da rayuwan banza cikin gari mutane sun kika zo Yesu yana kaunarka ya ce damuwa kawai tashi ka furta zunubanka idan ka furta zunubanka shi mai alkawali ne shi mai tawalu ne shi mai kauna ne da zai sarkake ka zai girta ka daga mummunan rayuwa zuwa rayuwa mai kyau idan wannan shi ne niyyar ka dan uwana ka sunka da kanka a inda kake zai yi addu'a domin ka ubangijin Allah da ni da mai sauraro muna so mu tsira mu samu rainin harabada ya Allah shine dalilin da ya sa mun bar dukkan abu a cikin wannan duniya don mu samu rainin harabada ubangiji ka taimake mu ka gafarta zunuban mu ka yadda mu zama ɗaya daga cikin yayanka a cikin sunan Yesu shine mai ceton mu amen
Wanda ya furta laifinsa ya kuma rabu da su zai sami rai harabada zai sami wa
A cikin duk halittar da Allah ya yi mutum shine kadai mai tunani Allah ya halicci dabbobi iri-iri manya-manya da kanana dogaye da gajerjeru farare da bakake amma duka a cikin su mutum ne dan adam kawai shine Allah ya zuba masa ruhun tunani dabbobi ba sa zuwa makaranta dabbobi ba su da hanya da za su ɗebi magani su ba wa waɗanda suke da rashin lafiya ba taba ganin jakai wai sun kafa ofishin yan sanda ba Birrai kuma ba sa kafa kungiyoyin siyasa ba sa kuma zabe zakuna ko mun karfin su da hazakar su ba mu taba ganin wai sun hada biki sun gayyaci ƴan uwan su zo su biki tare da su ba koko su sa muzika a taka rawa a sa sutura mai kyau ba baka taba ganin kwadi wai sun gina kasuwa mutane sun je domin su ci kasuwa su yi saye su yi sayarwa ba ba mu kuma taba ganin tantabaru sun tara ƴaƴan su wai an yi bikin suna ba Dukkan irin waɗannan abubuwa mutane ƴan adam ne kawai suke yin su domin su ne Allah ya zuba masa ruhun tunani amma abin takeici shine mutum duk da wannan ruhun tunani da Allah ya bashi da wannan basira da Allah ya bashi da wannan ci gaba da kuma Allah ya dora shi bisa ga wasu dabbobi da ya halitta duk da haka mutum ɗan adam sai ya kasance masa da wuya yayi zaman lumana tsakaninsa da ƴan uwansa ƴan adam Ba abinda mutum ya sa a gaba shine sai dai ya rika fada da dan uwansa yana kokarin ya cuce shi. Dan Adam abinda ya sa a gaba a yau shine ya kirkiro makamai na kisa wanda zai kashe dan uwansa. Idan ka dubi tarihin duniya za ka ga cewa yana cike da miyagun abubuwa da dan Adam yake wa dan Adam dan uwansa. Abu ne na son kansa kawai, abu ne na son zuciyarsa, abu ne na kokarin ya cuci dan uwansa. Abu ne na rashin adalci ga dan uwansa, abu ne na nuna kishi, na rashin zaman kauna, na rashin hakuri da dan uwansa. Har mutane ƴan adam wai sun kafa majalisar dinkin duniya, amma idan aka dinki nan, can sai ya barke. Idan aka yi facin can, can sai ya kule. Mutane sun kasa zaman lumana tsakanin junan su. Ba abinda kake gani, illa ka ji a yau an yi yaki, a can an yi kisan kare dangi da dai sauran su haka. Saboda haka mai sauraro Idan kana da tunani a cikin zuciyarka bai kamata ka kasance mai kiyayya ba bai kamata ka kasance mai son kisan wani domin naka ra'ayin wai ya samu ci gaba ba ya kamata mai zama a cikin lumana dabbobi waɗanda ba su da tunani sai da yawa za ka gani cewa suna zama a cikin tarayya da juna balle mu mutane da Allah ya ba mu tunani ya ba mu hikima ya ba mu damar mu rika kiran junan mu ga sunayen mu ya ba mu dama lokacin jin dadi mu ji dadi da juna ya ba mu dama lokacin bakin ciki mu taimaka wa waɗanda suke bakin ciki su yi bakin ciki me zai sa ka kasance da kiyayya a zuciyarka to ya kamata ka yi rayuwa daban da dabba wanda ya kashe dan uwansa wanda ya yi kiyayya ga dan uwansa wanda ya halaka da dan uwansa ko kayansa to irin wannan mutumin yana ƙasa da dabba domin ko dabba ba za ta yi wannan ba amma Allah ya halice ka a cikin daraja Allah ya halice ka da muhimmanci ya kamata kai rayuwa mai kyau ka kaunaci dan uwanka dan Adam wannan sako ya fito ne ta bakin mallam Habu Dawaki
da wannan muka kawo ga karshen shiri na yau ina fata mai sauraro an samu ginuwa da kuma karfafawa a cikin shirin idan kana da tambaya akan shirin da ka fito ji kana da wani tambaya ko shawara sai a tura mana ta shafinmu na Facebook AWR Hausa Nigeria ko kuwa a tura mana ta email as addressin email namu awrnigeria@yahoo.com ina godiya zuwa ga duka wanda san talafa a cikin shirin ina kuma nuna farin ciki na zuwa gare ka na musamman domin ka kasance tare da mu ina godiya zuwa ga shi Pastor Audu da ya bamu guzuri a shirin na yau da kuma godiya zuwa ga shi dan uwa Gashon Kakui da yayi mana wakoki a shirin ba zan manta da shi Pastor Solomon K Boyi ba da nashi sakon a fili domin sujada duka muna cewa mun gode mai sauraro kai mai albarka ne a madadina da sauran abokan aiki na anan kaman Omolayo Olushola Jegede da kuma Eze Elewemchi ba zan manta da shi Pastor Ibrahim Gyangba da kuma Pastor Sheikh Umar Nasamu duka muna cewa mun gode mai sauraro ni na shirya na kuma gabatar da shirin ina cewa mai yago sukan gudu ba wanda yake bin su amma masu adalci suna da ƙarfin zuciya kamar zaki sai a ci gaba da sauraron Adventist World Radio